kiyama da gaskiya da littafi na farko wato a cikin littafin da za aka saukar ya ba da gaskiya da wani sannan littafi na daga baya zo fa amana bihi ya ba da gaskiya da na daga da wannan din ma na daga baya wannan za a bashi ladan sa ninki biyu misali wanda da yana bin at-taura kafin zuwan annabi isa sai aka aika annabi isa ya zo da injila sai ya ba da gaskiya din kuma da injila to sai zama kenan ladan sa ya ninka ko kuma da yana bin at-taurar ko yana bin injilar da aka aika annabi musallallahu alaihi wasallama ya ba da gaskiya da shi to wannan sai a bashi ladan ninki biyu wanda daman shi wannan qur'ani ma ya zo da shi ya ladina amnun taqullaha wa aminu bi rasulihi yutukum kiflaini min rahmatihi yutukum kiflaini min rahmatihi to ya karbar daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan wanda ya gabata da ma'ana abu sattimu zai ce hadisi na abu musa hadisi ne kikyawa ingantacce duk masu littattafan nan shida sun fidda shi in ba da abu dawuda abu bakar dan abi musa sunansa amiru dan abdullahi ibn qais shubatu ya ruwaito da shi da suyanu saurayi sun ruwaito wannan hadisin da salih ibn salih ibn hayyim salih ibn salih ibn hayyim shi ne mahaifin hasan ibn salih ibn hayyim to alhamdulillah sai ya tashi mabbani a fi mai ta dama na'am suna da dama anan an fadu guda uku to amma bayan su uku akwai wasu da yawa wanda su ma dai aka ce ana ninka musu ladan su dai ya kai su wajen 20 da wani abu ma daban daban to wannan babi ne a cikin farillan haji da sunnonin sa farillan hajji guda hudu ne a gane a masabar Imam Malik da farilla da wajibi a ko ina ɗaya ne duk abin da yake farilla shine wajibi abin da yake wajibi shine farilla amma banda ababin hajji ababin hajji abin da yake farilla daban abin da yake wajibi daban abin da yake farilla shine abin da ba zai karba a dora shi ba in an bar shi shikenan sai dai an zo da shi sannan hajji zai tabbata amma abin da yake wajibi shine abin da za a yi a dora shi sai da ba da jini wanda ya bar abin da yake wajibi a hajji sai a ce jini ya hau kansa amma an yi sai ba da jinin hajjin sai ya yi amma wanda yake ya bar farilla to ba shi da hajji sai ya zo da wannan farilla shine can ibnu ashir yake fada wal wajibatu garu lahin garu larkan bidam gaddu bi raf min hada wa man qadim man qadim wa wasluhu bi sa'i mashum fihi ma wa rakata dawafi inta hatta ba to to farillan haji hudu ne na farko harama harama farilla ce wanda bai harama da haji bai da haji na biyu dawaful ifada dawafin da ake bayan dawowa daga arfa farilla ta uku na haji shine yin sa'i tsakanin safa da marwa na hudu shine tsayuwa a arfa sunonin haji goma sha biyu ne guda hudu sun shafi harama na farko shine ayi wanka wankan ko ya zama ya sadu da harama na biyu tsiraita daga dukkan tufafi mai kewayewa da gaba na uku shine raka'a biyu wato raka'atul ihram wanda a sallah ta farilla ta iya wadatarwa in ya zama bayan farilla ne zai harama sai kuma talbiya talbiyar nan wajiba ce in aka batta a farkon harama sai jini ya hau kan mutum wanda ya harama da haji bai talbiya ba nan take so sai jini ya hau kansa wa in turikat awwalahu fadam wa arba'atun sunnoni hudu kuwa sun shafi dawafi na farko tafiya da kafa wanda ya tafi ya dawafi ba da kafarsa ba to sai jini ya hau kansa wato ya zama daukansa akai ko akan dabba ya ko abin da ya kaba da haka sai kuma sumanta Hajar al-Aswad wannan shi rashin sumanta sa baya wajabta komai shi yasa wannan sunna ce sakkena sai kuma yin addu'a a yayin tawafi ba a ce ga iyaka addu'a da za a yi ba sai kuma yin gaggawa a tawafi uku na farko amma a tawaful qudumi kawai da wanda suke maza dunin nisa'i ba mata ba su mata su tafiya su ta al'ada sunnoni hudu su kuma suna tare da sa'ayi na farko wanda zai fita zai tafi sa'ayi ya fara sunbantar Hajarul Aswad sunna ta biyu wanda ake nema a wajen sa'ayi shine gaggawa za badul masjid amma fa ga maza kawai inda yake an masa alama tsakanin Safa da Marwa wanda ya kusa da Safa din to an so ai sauri amma fa ga maza sunnar sa'ayi shine a haukan Safa a haukan Marwa ma in mutum bai haukan su ba to ya bar sunna ne ko ya bar mustahabi kawai sai kuma yin addu'a a sa'ayi shi ma sunna ne ya ubangiji kai mana gamna ka tarar da bin sunna annabinka na Muhammad sallallahu alaihi wasallama rabo na biyu ya kare min hadal kitabi daga wannan littafin shine ilimin fiqh za a shiga cikin rabo na uku shine ilimin tasawufi wanda kusan sai a ce ma kamar shine mafi muhimmanci a littafin domin wajen rabin littafin duk akan tasawufin ne duk akan tasawufin ne domin ko matuƙa ba zarkake zuciya ba ba doshi Allah ba duk abinda ake yi sai ya zama an yi ba daidai ba abinda ake duk ba za a ga amfaninsa ba shi yasa wato ilimin tasawufi ya zama ya fi kowanne muhimmanci tasawufi ya komi muhimmanci domin duk abinda za ka yi riko da shi matuƙa ba tasawufin ba inda za shi ihlasi shi ne muhimmi a komai shi ne abin nema a komai duk abin da ba ihlasi a ciki to ba ruwan Allah da shi ihlasin nan ko shi ne shi tasawufi yake koyarwa to alam da akwai ta bayar kwa isa to mutum to ba shi da wasu magada sai wayannan ba shi da magada sai wayannan indai bai da magada sai wayannan kawai ya zama a nau'o'in magada 25 da aka faɗa biyu ne kawai da shi yana da ƴan uwa shakiki yana da ƴar uwa shakikiya ƴar uwa shakikiyar ma har sun kididdiga to ai shikenan za a yi zakari muslu hazzalin sayani ne tunda su shakikai suna zamowa asibai suna gado da asibci suna da ɗan uwa namiji shikenan tunda su matan goma ne namijin ɗaya za a raba dukiya 12 ne shi namijin a bashi biyu kashi biyu su ko matan kowace a bata kashi ɗaya to wannan matuƙar lokaci bai gure ba kuma lokaci ya gure ne wani azumin zai zo to dole ya bar na fular ya kama na farilla amma misali wanda ake bin sa azumin Ramadan da ya huce wannan arfa ta zo ya yi azumin ranar arfa daga baya rama azumin Ramadan rama azumi ba wajibi ne bisa fauriya ba a ce fauran ba amma ita sallah kamar sallah da aka ce ba a yin nafila wala ta nafalu man alayil qara'u saboda rama ta alal fauriyati ne ana buƙatar a gaggauta rama ta shi azumi abinda kawai aka ce ka a yi kada a bari har wani ramadan din ya zo ba a rama ba to wannan wata ƴar imuwa ce ta shige su in aka duba wato akwai hadisi wanda malamai suka ruwaito wanda sai su suka yi imuwa a fahimtar hadisin to shi sai ya kawo har suke faɗa haka amma ai gashi na si na Qur'ani wa kulu wa shrabu hatta mi yata bayyana lakum al-haydu labiyar min al-haydu al-aswadi ba gaya bace aka kawo sanda aka kira sallan nan shi aminal fajr din bai bayyana ba bai fito bane bai fito ba ne ga nassi na Qur'ani kuma ma ba ala kaulin Allah ta'ala min makari. Su malaman hadisi suna cewa ba hadisi ne wanda yake tabbatacce ba, amma su sufai suna cewa ai hadisi ne tabbatacce illa iyaka ala kulli halin, wasu daga cikin ma'anonin da ya kunsa ai tabbatattu ne ta fusa ku wanda ba a kokonto a cikinsu. In cewa datan su Allah subhanahu wa ta'ala bai wata halitta ba sai daga bane ya halitta, ai tabbas ne kana lahu wala shay'a ma'ahu, hadisi ne na Buhari, kana lahu wala shay'a ma'ahu, ko wannan hadisi ne wanda yake ingatacce tabbatacce ko ta ira, kaga ya kunshi ma'anar kuntu kanzan mahafiyar din kenan. To sai dai a wajen hadaya, ai an ce yayi layye da raguna guda biyu masu kaho a wajen hadaya ne ko? To ai cewa kai taimama akan zobe ba ta isa, shi yasa san yanda zai dai tabbatar ya fitar da zoben. To kazala wa kafu Muhammadan wala karauni dahara jadda bara'i, ayana yana cewa ya ku jama'a halul hazala ku ban duk wani warki, domin a ce abu wani kowaye shi ba manzon Allah ba, ai warki ne ku ban warki wa kafu Muhammadan ko manzo sallallahu alaihi wasallam, wa illa in ba za ku yi haka ba karauni dahara jadda bara'i za ku ganni mai matukar ku fita daga gare ku ba ruwa na da ku tsawon zamani, matukar dai ba za ku manzo ba. To wato akwai gashi fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyina kuma al-hilafatu ba'di salasuna sanatan, ai akwai nasoshi da suka bayyana su da dama. Su ko shine sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, sayyidina Umar, sayyidina Usman, sayyidina Ali, wanda da hilafar ɗansa wato Hassan watanni shida shine aka samu cikar hilafa shekaru 30 bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa akwai nasu shi da suka bayyana su. To to alhamdulillah ana cewa ku zai bayani akan layya ga wakaci, da na so ya zama daman yau zaman da za a yi akan layyar imiya a addinin musulunci. Akwai wasu malamai da su sun tafi akan cewa wajiba ce, amma wasu suka ce sunna ce gaggarfa, kuma an shafa dade abu da yawa wanda suka shafi ladubban yinta da abinda ake bukata da abinda ke jawo a ce bata isa ba. To duk dai an yi bayanai yanda su suka faɗa, akwai kasar din mako, akwai kasar din ma akan haka. To amma dai babban abun kula da shi ba irin cewa ita layya in an yi ta ba daidai ba ne a ce wani abu daga cikin layyar za a sanya shi a maimakon sakamako na wani abu daban, shi yasa a kula akan yi sakaci. Wanda ake ba fida sukan ɗiba daga cikin naman layya ba tare da an ba su ba, wannan ba daidai ba ne, zai lalata wa bawa ladan layyarsa, shi yasa ya kamata a yi sharadi da su. Wanda duk zai fide ma ko zai ma aikin naman layya, ku yi sharadi da shi no za ka biya shi, ya tsadanta yanda yake so ka ɗauka ka biya shi, ya fi da ka bashi daga a ce ka bar dama gare shi ko ka bar kafa gare shi ya ɗiba a cikin naman. din nan wannan sai a ringa ganin kamar wani sakamako ne na aikin sa. Yau in kun yi sharadi da shi kai gaba biyan sa, na biya ka, shikenan shikenan, dan ka dauka daga cikin naman layyar ka bashi sadaka ko kyauta, wannan abu ne mai kyau ba laifi a jiki. Amma dai a daina barin abun bisa jahala, shi yana ganin tunda yayi aikin ai yana da wani haƙƙi ya diba, a daina, ya kamata a daina, tunda abu ne wanda zai iya bata lada. A gane kuma ba daidai bane kai layya a same ka ka sai da fatan layya, in kai haka ka bata ladan layyar ko a ce kai layya ka dau fatar ka ba ga wani wanda la'alla ya dace a ce ka shigar da shi a cikin layyar ma, dan naka ne, dan ka ne, ko wani abu naka, ka bashi fatar shi kuma ya je ya siya, shi ma dai an sake wata bannar ta nan wajen. Shi yasa ya kamata a guji irin waɗannan, kuma a gane wannan kwanukan gaba daya, kwanukan nan guda goma kwanuka ne na ibada, kwanukan da za su zo bayan su kwanuka ne na ambatan Allah, kwanuka ne na tsaya a ambaci Allah, a duba ni'imar da Allah ya gaba ni, ni'ima ce babba a samu a tsayuwa arfa, ko da kai ba da kai akai ba, amma dai a ce an samu musulmi wanda za su tsayuwa arfa, ni'ima ce babba ga dukkan duniya, domin in lamari ya kare ya zo karshe rasa ma wanda zai tsayuwa arfan sa, wanda alama lamari fa ya zo karshe, an gaba komai, sai dai a saurari me kuma za a gani. To tunda yake an samu ni'imar a ga tsayuwa arfan, kaga shi kansa ya cancanci a ce wato a tsaya a godewa Allah a wayannan kwanukan, a koma ga Allah subhanahu wata'ala, da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya faɗa mana wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma da suka hummin bahimatil an'am tukulu minha wa adimul ba'is al fajr thumma liqaru tafassam wa liqulu zura wa li tawafu bil baitil atiq zalik wa man yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwal qulub lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma da abin da za a yi na layya yana cikin sha'airullah, tsayawa a ambaci Allah a wayannan kwanukan yana cikin sha'airullah. Shi yasa aka shar'anta ma duk sallar da aka yi ta farilla a yi kabbar, saboda a tunatar da bayi wannan ni'imar da suke ciki, suna cikin wata ni'ima ne, suna cikin wani lokaci ne na ya kamata a ce sun ƙara komawa ga Allah, sun ƙara godiya ga Allah bisa ni'imar da ni'imomin da ya yi musu. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ninka ni'imominsa gare mu. Allah subhanahu wata'ala ya yi mana da abin ki, ya saukan mana da albarka, ya saukan mana da yalwa, ya yi mana duk wani kunci. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, albarka maulana mu Shehu Tijjani, albarka maulana mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Tuwai wanda yake ya yi sallar shi bayan sa sai ya kabarbarin, yauwa shi sai ya kabarbarin shi kenan. Ya kamata a ce limaman suna kula, ba cewa aka yi dole sai an yi gaba daya ba, amma abin da ya sa kamar a nan ake so, saboda wasu da yawa in ba an yi gaba dayan ba ba za su yi ba, shi ne muhimmin abin da ya sa ake yin gaba daya din. Amma daman ba wacce wa aka sai an yi gaba dayan ba, ko mutum shi kadai shi kenan, ai falillahi alhamdu, amfanin yin gaba daya din a tunatar da wanda yake ya mance, fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina. A matsabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, tarayya a kudin layya ba daidai ba, duk layyar da yake an yi tarayya a cikinta ba ta wadatar ba, ba wanda ya samu a cikinsu, sun samu dai nama, sun samu nama amma ba layya ba. Ana tarayya a layya amma ka tarar da wani da sharuɗan da aka faɗa, ya zama yana cikin iyalinka, ya zama wato a gidanka yake, to ka iya tare da shi a cikin lada, amma ba wai ya bada kokobo wannan ka da ya bada, zama kai ka siya shi dai ka sa shi ka yi layyar da niyyar hashi. Daman ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya sunnanta a yi haka din, in kana da dama ma ka iya yin layya ga jama'ar musulmi, kayin layya ga duk wanda bai layya ba, sai ya zama ka samu lada, ba ka zama abin da za ka samu wajen Allah ba da yin haka, inda akwai wanda suna da niyyar su yin amma Allah bai hore musu ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda ya fara haka, ya yi layya da raguna guda biyu ya ce, ya Ubangiji, wannan daga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa. Na biyun kuma ya ce, ya Ubangiji, wannan daga dukkan wanda bai layya ba a al'ummata tun daga yau har zuwa ranar alkiyama. Shi ya sa to babin abin da yazo cewa ba daidai bane mutum yana auren mace ya ce kuma zai auro yar uwar ubanta ya hada su, shine ba a auren mace bisa ammata, ko yana auren mace ya ce zai auro yar uwar yar dan uwanta ya hada su, to ba daidai bane. Haka nan ba a auren mace bisa halatata, mutum yana auren mace ya ce zai auro yar uwar uwarta ya hada su, ko kuma yana auren mace ya ce zai auro yar uwarta ya hada su, to shi ma ba daidai ba ne. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani an tuzawwaja al-mar'atu, a ce za a auri mace ala ammatiha bisa yar uwar ubanta aw ala halatiha ko bisa yar uwar uwarta. Wannan hadisi wato yana daga inda sunna ko hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tasisin Qur'ani, saboda a Qur'ani Allah ya faɗi matan da aka haramta tun daga wala tankihu ma naka aba ukum minan nisa'i har zuwa wal musarat minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Wannan ayar ta yi bayani, ko wannan ayoyin sun bayanin matan da aka haramta wa mutum ya aura, da aka lissafa su, sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ahalla lakum ma wara'a zalikum, wata kira'ar wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, an halatta muku ku auri duk matan da ba waɗannan da aka lissafa ba. A cikin matan nan da aka lissafa ba a ambaci amma a hada mace da ammata ba, ba a faɗi a hada mace da halatta ba. Abinda dai aka faɗa shine an hana ku tara tsakanin ƴan uwa biyu, wa an tajma'u bainal utaini illa ma qarsala, to sai hadisin Annabi yazo yace a cikin ma abinda ya rage din an haramta a hada tsakanin mace da ammata ta ko mace da halatta ta. Shi yasa kamar malaman Malikawa suke cewa wato akwai mata uku da suke haramta da wajen tarawa, ma'ana a tara tsakanin su shine bai halatta ba, amma dan ka auri daya daga baya ka iya auren daya, shine an hana a hada mace da yar uwa ta ta ko da ammata ta ko da halatta ta. Suna cikin mataye guda 24 da aka ce suna haramta ba da arire ba, na mun su 24 din akwai 7 masu haramta saboda nasabu, akwai 7 masu haramta saboda rara'a, akwai 4 masu haramta saboda sarakuta, akwai 3 wanda a hada tsakanin su ne ya haramta, akwai kuma 3 wanda suke haramta don wasu dalilai, su ne suka hadu suka bada 24. To anan Malikawa sai suka yi aiki da wannan hadisin, duk da cewa hadisi ne ahadi, gashi kuma ya yi tasisin umumin Qur'ani. Me yasa? Saboda cewa fatuwar malaman Madina ta dace da abinda hadisin ya kunsa, shi yasa kenan duk da cewa ahadi ne sai Malikawa suka yi tasisin umumin Qur'ani da shi. Galibi Malikawa ba sa daukan hadisi ahadi su ce za su yi tasisin Qur'ani da shi sai idan ya zama aikin mutan Madina ya goyi bayansa, amma aikin mutan Madina bai goyi bayan ahadin ba, to sai su kyale shi su komo aiki da umumin Qur'ani. Yanzu misali kama a ruwaya da tafi shura daga gare su na cewa cin zakoki ko kuraye karahiya ne, haka nan cin duk wani tsuntsu wanda yake mai kambore cewa karahiya ne ba haramun ba, me yasa tare ko da cewa ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an kulli zinabi min as-sibai naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an kulli zimi khilabi min ad-duyuri wayannan hadisan ko ingantattu ne to amma sai suka dubi cewa ai wasu da yawa daga malaman Madina suna ba da fatuwa da cewa cin kura ko zaki ba haramun bane haka nan cin kamar su shurwa ko shaho ba haramun bane shi yasa sai suka kyale hadisi suka dauki umumin Qur'ani cewa wa ahallalakum ta kulla ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala da'imin yadamuhu illa an yakuna maitata ko aka fada cewa ina kuma ina ma harama alaikul maitata waddama walahamal hinzir wa ma illa ligairillahi bi shi yasa nan sai suka kyale hadisi ahadin suka yi tawilin hadin da cewa na karhanci ne to galibi in aka bibiya sai a ga tsarin malikawa kenan to abu harizin da aka fada a hadisin nan sura sablam da husaini kama hadisin da ya gabata Abu Isa Tirmidhi yake akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Sayyidina Ali da Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abi Sa'id al-Khudri da Abi Umama da Jabir ibn Abdullah da Aisha da Abi Musa al-Ash'ari da Samura ibn Jundub duk wayannan sun ruwaito hadisai daga Annabi da suke nuna cewa ba daidai bane a ce za a hada mace da amata ta ko halata ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga ce za a auri mace alhali ana auren ƴar uwan ubanta ana auren ƴar uwan uba a ce kuma za a auro ƴar dan uwa a hada manzo Allah ya ce kada a ce za a yi haka ko a auro amma bisa ƴar dan uwanta ana auren ƴar dan uwa a ce za a auro ƴar uwar ubanta a hada su ko a auri mace bisa halata ta ko a auro hala bisa ƴar ƴar uwarta mutum yana auren ya ba daidai bane ya ce zai auro ganwa ya hada su haka nan yana auren ganwa ba daidai bane ya ce zai auro ya ya hada su Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da Abdullah ibn Abbas shine wancan na farko wancan hadisin na farko to hadisin Hassan sai hadisi ne kyakkyawa ingatacce Imam Ahmad ya ruwaito shi haka nan Abu Dawud haka nan Ibn Hibban haka nan hadisin Abu Huraira shine wannan na biyu shi ma hadisin Hassan sai hadisi ne kyakkyawa ingatacce anan Tirmidhi yayi wani tsari wanda ba kasafa yake haka ba shine ruwaito hadisai har guda biyu sannan ya hada ya hukunci akan su galibi kowanne ya ruwaito nan yake hukunci akan sa cewa ga matsayin wannan hadisin amma nan da ya ruwaito sai da ya saki ruwaito wani sannan kuma ya hada ya hukunci akan su shi na Abu Huraira din Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da sun ruwaito su to ana yin aiki da wannan bisa wajen malamai wajen baki ɗayan malamai ba mu san sabani ba tsakanin su duk baki ɗayan ahlus sunnati yadda Ibn al-Munzir yake fada sun gama akan cewa ba daidai bane a ce za a hada mace da amata ta ko halatta amma an samu wasu cikin hawarijawa da suka ce a yusu ba su gan shi a Qur'ani ba yasa ai daidai ne to idan mutum ya auri mace alhali yana auren ƴar uwan ubanta ko ya auro mace alhali yana auren ƴar uwar uwarta ko ko ya auro mace a wato alhali yana auren ƴar dan uwanta to auren ta biyin sai ya zamo a batacce ne bai samu mahalli ba wai akan wannan baki ɗayan malamai suke. Abu Isa Tirmidhi yace Amiru Shabi da aka faɗa a isnadin nan na biyu, wanda wato shine Shabi malamin nan mashuri wanda yana cikin manyan malaman tabi'ai, mutum ne mai barkwanci kwarai. Shabi mutum ne mai barkwanci kwarai wanda da wuya a zauna da shi ba tashi ana dariya ba. To ya riske Abu Huraira yayin ruwaya daga gare shi, da cewa Abu Huraira ya wafati a zancen da ya fi shura shekara ta 59 daga hijira. Yayin ruwaya daga gare shi, na tambayi Buhari, in ji Tirmidhi, daga wannan cewa Sha'abi yayin ruwaya daga Abu Huraira kai tsaye, ya ce kwarai kuwa magana ce tabbatacciya haka. Abu Isa Tirmidhi ya ce amma akwai wa'yansu guraren da akan samu Sha'abi ya yi ruwaya ne daga wani kuma daga Abu Huraira. Ko da aka ce ya yi ruwaya daga Abu Huraira ba wai duk hadisan da ya ruwaito ne wanda suka bi ta kan Abu Huraira yake kai tsaye ya karba daga Abu Huraira ba, akwai wa'yanda shi ne ya karba daga Abu Huraira kai tsaye, amma akwai wanda ta fuskar wasiɗa ne. To babu abin da ya zo game da yin sharadi a yayin ɗaura aure. Meye hukuncin yin sharadi yayin ɗaura aure? Ya tsani abil hairi an kubata bane amirin juhani kukuba ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa a cikin sharuɗa gaba ɗaya da ake sharaɗin da ya fi kamata ya fi cancanta a tsaya a cika da shi shi ne wanda kuka halatta mata da shi. Sharuɗin duk da aka yi wajen auren mace, wannan sharaɗin ya fi wani sharaɗi kamata a ce an cika da shi. Shi yasa an kawo mace bisa cewa ba za ka yi tafiya da ita ba daga garinsu to ka cika mata, ka ce za ka ɗauke ta ka fitar da ita daga garinsu, tunda dai an yi sharaɗi yayin ɗaura aure akan haka kenan. Ko aka yi wani sharaɗi dai cewa ga kaza dole za ka bata ta yi sana'a ko za sai ta yi makaranta, to a cika da wannan sharuɗa. Wannan shi ne abin da hadisin yake koyarwa. Amma wato an samu bambancin fahimta tsakanin malamai akan shi abin da hadisin yake koyarwa, musa cewa lalle ne a cika kenan koko a'a ya dai kamata ne a ce an cika ba lalle ba ne, to shi ne aka sami sabani. Hakanan an samu sabani tsakanin malamai shi kan sayin sharaɗin wajen auren daidai ne ko ba daidai ba ne. Kamar a masabar Imam Malik akwai ruwaya da take cewa gaba ɗaya yin aure a ce za a sa wani sharaɗi ba daidai ba ne, yanda mai nawazil Nazmu Nawazil na Sayyidi Abdullahi Alawi yake faɗa wa sharru fil aqdi masailul asad fa had biman ihi wa qawluha asad, a ce za a kawo wani sharadi wajen daura aure irin tambayoyin da Asad ibn al-Furat yewa dan kas ta bayyana a fili cewa Imam Malik ya ce yin haka ba daidai bane, kada a ce za a gicce wani sharadi wajen daura aure saboda Imam Malik yana hanyar kamar sa irin wannan sharuɗa, kamar rage matsayin auren ne. Ma'anar aure shi ne da namijin da matar sun cuɗanya sun zamo kamar jiki ɗaya. In zai zama za a kawo sharaɗi ai an nuna rage wannan cuɗanya kenan, an nuna kamar wani abu na tuhumar juna ko rashin yadda da juna ko rashin cikakken ba da kai na a zauna yanda ake bukata. Shi yasa kenan a wannan ruwayar aka ce gaba ɗaya ma ba daidai ba ne a ce za a kawo wani sharaɗi wajen ɗaura aure. To kamar wannan hadisin da ya gabata. Abu Isa yace hadisin nan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, dukkan malaman nan masu littattafai guda bakwai duk sun fidda shi. Ana yin aiki da abinda hadisin nan ya kunsa a wajen wa'ensu daga malamai, daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, a Sayyidina Umar, kuma wato a gane a sharuɗin akwai sharaɗin da yake gaba ɗaya daman ya saba da manufar aure, shine ake kiransa sharɗun yunaqirul maqsuda. Kamar ai auren bisa sharaɗin cewa ba fa zai sadu da ita ba, an dai ɗaura aure ne amma ba zai sadu da ita ba gaba ɗaya. Kaga wannan sharaɗi ai ya saba da manufar aure, ko ai sharaɗi bisa cewa ai aure bisa sharaɗin cewa da rana kai yace zai zo wajenta ya bari dai sai dare, shi ma kaga ya saba da manufar aure, da manufar aure gaba ɗaya. Mutum yana da mace kuma ga wani lokaci kai yaje wajenta, ba matarsa bace, ko a ce da daddare kai yaje wajenta, sai dai yaje wajenta da rana, to da irin wannan shi ake kira sharadi wanda yake yunaqirul maqsuda. Kama ba sabar Imam Malik su yanda suka ce daman duk auren da aka yi da wani daga cikin irin wannan sharadin, to aure ne batacce illa iyaka ana bata shi ne idan ya zamo an gano an yi auren da wannan sharadin kafin a ce ta tare, amma idan ta tare ta riga ta tare to a sannan ba za a bata auren ba, illa iyaka dole a tashi sharadin, sharadin sai zamo bai samu mahalli ba, amma kuma aure sai ya tabbata. Misalan hiyari aw ala Allah ya da aw ya ci bil laili aw in nahari, shi yasa da cikin nau'o'in aure guda shida wanda ake cewa ana batawa kafin mace ta tare, amma an ta riga ta tare to ba za a bata ba. Tsarin bata aure a mazhabar Imam Malik iri uku ne. Akwai auren da za a ce ana bata shi har abada, ko da a ce sun yi jikoki, ko da jikoki suka yi, matukar dai aka gano haka aka yi auren to wajibi a bata auren, ba za a saurara ba. Akwai kuma wanda shi ake batawa matukar ba a samu tarewa da dadewa ba, amma in ta tare har ta dade to wannan ba magana a bata sai a hakura. Akwai kuma wanda ake batawa matukar bata tare ba, in ta tare koje ne sai yau aka gano cewa auren nan fa yanda aka yi ba daidai ba ne, to ba za a batawa ran ba, sai a ce a to tunda ta riga ta tare a hakura, illa iyaka abinda yake bukata a gyara a gyara. Kama irin nan sai a ce a tada sharadin, sharadin shine za a taya. To yanda malamai suke faɗa shi na farkon guda shida ne, na biyun guda uku ne, na ukun kuma shi ma dai guda shida ne, wanda ake batawa har abada guda shida ne, shine duk wani aure da ba wani rukuni a ciki ko ba wani sharadi daga cikin sharuɗin sa, to duk wannan ana ko auren mut'a, to duk irin ko auren shigari sarihu shigari, to duk wannan ana bata shi har abada, har abada. Wanda ake batawa ko in ba a samu dadewa ba shine kamar auren da aka ce a boye, an yi a gaban shedu amma aka ce a boye ka a fada, ko kuma mareniyar da aka auren da ita ba a cika sharuɗa ba, ko kuma madaukakiya da ta yi aure ba waliyinta na kusa ne ya daura mata aure ba, alhali gashi akwai shi, to wannan ana batawa in ba a dade ba. Umar ibn al-Khattab yana cikin wa'anda suka tafi akan wannan, yace idan mutum ya auri mace ya sharɗanta mata cewa ba zai fidda ita daga garinsu ba, bai da damar ya ce zai fidda ita. Wato yanda aka ruwaito Sayyidun Mansur ya ruwaito daga Abdurrahman ibn Gunaymi, yace ina tare da Sayyidina Umar har na batse shi kwarai, kai ka ce gwiwata tana taba gwiwarsa, sai wani mutum ya zo yace ya amiral muminin, kaga matan nan na aureta bisa cewa ba zan fidda ita daga garin su ba, amma gashi yanzu ni na gama shirin cewa zan koma zama gari kaza, ya kake gani na iya fidda ita tunda ni ba zan zauna ba? Sai na mare ce ai wajibi ne ka cika mata da sharadinta, tunda dai ka aure ta akan ba za ka fita daga garin su ba, to ka kyare ta a garin su. Sai mutumin ya ce koi amma dai maza sun yi rashin sa'a, ashe ke nan din mace ma sai ta iya sakin mijinta, dan ta iya cewa shi dai aure ta ya aure ta kan ba zai fita ita daga garin su ba. Sai da Umar ya ce duk dai abinda za ka faɗa haka magana take, mummunai suna nan musu sharuɗansu, Buhari ya ambaci wannan hadisin a takaice a Jami'u Sahih, kuma mu'allaki bai kawo isnadin ba. To amma akwai ruwaya daga shi Sayyidina Umar din, wanda Abdullahi ibn Wahab almajirin Imam Malik shi ya ruwaito da isnadi kyakkyawa, cewa wani mutum ya auri wata mace ya sharɗanta mata cewa ba zai fidda ita daga garin su ba, sai aka kawo maganar wajen Sayyidina Umar. Dai Sayyidina Umar ya ce yo mace ta ce inda mijinta za shi ita ba za ta ba, matarsa ce kuwa? Ya ce shi za shi waje ta ce ita ba za ta ba, to matarsa ce kuwa? Shi yasa kamar wannan ruwayar kenan ta nuna shi Sayyidina Umar ya tafi akan cewa ba za a yi aiki da wannan sharaɗin ba. To haka nan kuma menene ya kace? To akan haka Imami Shafi yake cewa wajibi ne a cika sharaɗin duk da aka wajen ɗaura aure. Haka nan Imam Ahmad shi ma ya ce wajibi ne a cika, amma wannan Ibn Hajar yake faɗa cewa wannan magana da Turmizi ya dangana ga Imami Shafi'i magana ce wadda take garibiya wajen malaman masaba, bari su malaman masabar Imami Shafi'i Shafi'awa sun ɗauki wannan hadisin da ya gabata ne bisa sharuɗan da basu kore abinda aure ya kawo ba. Kamar misali in mace ta sharɗanta wa miji cewa ita fa dole kafin a ɗaura musu aure sai ya yarda duk shekara sai ya yi mata tufafi, ko duk shekara duk wata sai ya yi mata tufafi, to wannan ne tunda aka wannan bai saba da manufa aure ba, dan mutum yau matarsa tufafi to me wa zai yi tufafi in bai yi matarsa ba, amma kamar cewa ba zai tafiya da ita ba ba matarsa ba ce? Suka ce ai wannan sharaɗin ba za a karɓe shi ba, a ce mace ai aure ta bisa sharaɗin wai mijin ba zai fita da ita daga garin su ba, ai ba za a karɓa ba tunda matarsa ce. Shi yasa su sun yi tawilin wannan hadisin bisa cewa duk wani sharaɗi wanda bai saba da manufa aure ba, shi yasa fahimtar su tana kusa da fahimtar Malikawa a wannan wajen. Su ma Malikawa haka suka ɗauka cewa sharaɗin da hadisin yake faɗa sharaɗin da yake ba wai ya shafi wato ya yi munakara da manufa aure ba, a sharaɗin da yake ma ya ƙara tabbatar da manufa auren ne. To shi ne aka ce lalle sai a cika mata, inda an aure ta da wannan sharaɗin sai a cika mata. To haka nan Imam Ahmad shi ma akan haka yake. Haka nan Isaku an ruwaito daga Sayyidina Ali ɗan Abi Ɗalib, Sayyidina Ali ya ce sharaɗi na Allah shi ke kan gaba fiye da ita sharaɗinta, shi yasa da irin biyayya ko zama da Allah ya yarda ma'aura su yi, don ita ta kawo wani sharaɗi na daban, kan cewa ba ta yarda da wannan zaman ba, ba za a yarda da nata sharaɗin ba, sai a koma ga sharaɗin Allah. Kamar kenan shi Sayyidina Ali yana ganin cewa miji don san da za a ɗaura masa aure da mace ta ce za a ɗaura masa sharaɗin ba zai raba ta da garinsu ba, in ta kama ya bangaren yana iya cewa shi dole da matarsa zai tafi, ba ta da damar ta ce ita ba ta yarda ba dole a warware auren. tunda dai matarsa ce ko da ko sanda aka daura auren ta shardantawa mijinta cewa ba zai fidda ita ba akan haka malikawa ma suke to sai dai inda yake an tabbatar cewa to in ya fidda ita din cutar ta zai an tabbatar da wannan to wannan kuwa saboda kare kada a cuce ta amma zarar kawai za a raba ta da garinsu ai garin mijinta ma ko inda mijinta ya je ai garinsu ne ai garin mijinta ma ai garinsu ne wasu a cikin malamai sun tafi zuwa wannan fassarar ta shi sayyidina Ali ko magana ta sayyidina Ali akan haka Sufyanu Sauri yake da wasu a cikin malaman Kufa da wasu a cikin malaman Kufa babu abin da yazo game da wanda yake yana da mata amma yana kafiri sai ya musulunta alhali da can sanda ba yake ba musulmi ba yana auren fiye da matan da shari'a ta yadda namiji ya aura masalan yana auren mata goma wannan kamar anan da aka kawo da washaru ni sweating ba mafhumi ga adadin kawai ma'ana dai yana auren matan da yake adadin su sun haura adadin matan da shari'a ta yadda namiji ya aura a lokaci daya
أنا أبدأ أن سيدنا أبي أروبك أما أمرني أن تبدأ لي